tsiya madaurin ki daya. Masu sauraron jinjiya madaurin ki da assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau zamu ji ra'ayin wasu makiyaya ko kuma Fulani da manoma akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya a tsakanin su
Sunana Usman Usman shugabanni da su zauna su faɗakar mana jama'a a zauna lafiya ba abin da ya zama lafiya muhimmanci zaman lafiya shi ke kawo arziki a gari mun ga sun zaman lafiya dukan mu ba wanda ba sun zaman lafiya insha Allah to
kuma ta yaya za ku ba da gudunmawa
eh zamu muna ba da gudunmawa kullu a zauna lafiya gargadin da muke yin kullun kenan a zauna lafiya mu yan wan juna ne Hawwa da Adam ne sun kama duniya mu so juna
sunana Philip Azi ni ne caretaker chairman na Old Farmers Association na Plateau State makiyaya da manoma ya kamata a sami ganewa tsakanin wadannan bangarori guda biyu nan idan akwai ganewa ina ganin duk wadannan damoyi da muke samu yau da kullum za mu iya magance su misali kai makiyayi ya kamata ka lura da dabbobinka kada ka bar su jasi ma manomi barna idan ana yin haka kaga za a rage wadannan damoyin kazalika manomi in ya yi girbi lokaci idan akwai ganewa zai kawo makiyaya za su iya zo su yi kiwo cikin a gonan nan bayan an yi girbi kaga akwai dangantaka mai kyau kenan
Umar Dakare Basa Local Gombe to yanda za a samu zaman lafiya a yi adalci adalci shine shugabanni su ji tsoron Allah da na Fulani da na kabilu duka a jihar Plateau duk wanda yake wannan nashi ne wancan ba nashi bane ba za a samu zaman lafiya har abada amma idan na dauki wanda yake musulmi da ba musulmi ba da wanda yake ba Fulani da wani kabila biyu ko kuma ko irigoi ko tengena to duka a dauka cewa dukkan mu daya ne to za a zauna lafiya kuma ina kira da yan uwan mu Fulani ba za mu yadda da kiwon dabbanci a dinga sa sanu a gonaki ko a dinga zace zace mu su gabanni ba mu goye baya wannan ko kadan ba mu san shi to muna son sauran kabilun su ma su dauki wannan dokan a hannun su idan an ga yaron saniya ko yaron Fulani yayi barna akai ga hukuma kar a yadda ce za a dauki doka a hannu domin a samu rishin fa'inta idan jojin ga hukuma sai a sasanta idan Fulani yayi barna sai a biya
ni sunana Emmanuel Ayuba Dalum ni ne sekretaren kungiyar cooperative na manoman Plateau a takaice dai za mu ce gabaki ɗayan mu muna hali ne na mawuyacin hali idan muna so mu samu kwanciyar hankali dukkan su dinan kowa ya fita nema ne makiya su suna renon shanu ne domin su samu arziki manoma su suna noma ne domin su samu arziki to idan wani ya taka wa wani kafa dole za a samu ciwon kai ya kamata mu samu ganewa tsakanin mu kaji sani yanan da ake amfani da shi manoma suna amfani da shi amma a warwata suke shanu zai tafiya daga nan ya bar kashi guda goma a can ya zai bar goma a can kin ga manoma mu mamu ya fara gwamnati ya kamata su shiga cikin wannan tashin hankali da rashin ganewa su kawo matakai wanda suke saurare masu kyau wanda zai zama da dauka wanda kar kai wannan ya cito kar wancan ya cito to idan an yi haka za a samu zaman lafiya
sana Ibrahim Haruna eto a rayuwa dai ba abun da ya wuce zaman lafiya ita ce tushen arziki mu hada kainmu da musulmi da krista mu zama shishiya daya madaurin ta daya addu'a na kenan rikici ba ta da kyau kuma gaskiya haramun ne addinin musulunci krista ma haramun ne rikici fata na a zauna lafiya
gwamnati na da gudunmawa da za su bayar
to gaskiya ni ba abun da zan ce sai dai manyan su duba a hada ma mu kai da krista da musulmi mu zauna lafiya
kuma wani gudunmawa za ku bayar na zauna
lafiya? Eto, mu man fata mu kowane lokaci muna ba dan uwan mu hadin mu ba su hadin kai a hadu a zauna lafiya da mutane kowane kabila. To ita ce zaman lafiya, ita ce tushen arziki a Najeriya.
Sunana Murtala Magaji Senba, ni ne PO na wannan kungiya na Alfarmers Plateau. To alhamdulillah, kamar maganar da kika gaya, muna neman matsala tsakanin manoma da makiyaya a gona da nake zama cikin gonanmu. Muna da su makiyaya a mazamin makwabtanmu, suna kuma noma a nan gonanmu. Cikin gonan namu muka ba su wuri, suna kula da nasu gonan, suna kula da namu gonan, ba sa kuma sake awaki ko shanu da shiga namu gonan yadda za su kula da nasu. To amma matsalar da muke samu, waɗansu da ke zuwa daga hanya masu wucewa su suke shiga gonanmu. To amma mun zo mu fahimci juna. Fahimtar da muka yi da su shi ne faɗa-faɗan da ake yi a wurare mu ma ba ma jin daɗin shi. Amma abinda gwamnati muke so ta yi yanzu kuma ta fara yi shi ne maganan wuri na dindindin da za a aje saniya ya zama ba sa yawo kamar na da. Muna ganin haka ya ka insha Allah za a samu zaman lafiya. Shanu ba zai shiga gonan mai gona ba, su makiyaya za su kare shanu su a inda shanu yake.
Suna na Alhaji Haruna Boro Usaini. Su makiyaya za su bada haɗin kai, kuma za su bi shawarwari, kuma za su bi ɗauki shawarwarin shugabanninsu da gwamnati. Amma ita gwamnatin karan kanta muna bukatar ta bada adalci a tsakaninmu da manoma. Idan manoma ne za ka gani ɗan ƙalilan abu gwamnati su ruwa ya ɗi da kaɗan kai su ɗan tura da su miliyoyin da ɗauko. Amma kamar mu makiyaya shanunmu sun kare, an kore shanunmu, an wulakanta mu, an kashe mu, sai ka ga ga ba mu ga shanunmu sun kare. Amma za ka ga ba wanda zai tallafa mana. Mu mun zama ɗan bora, manoma sun zama ɗan mowa. Kamar yanzu ka kin ga abin da ya faru a Numan da Mambila, sun ɗauki tawaga ga baki da sun je sun jiya ta a Biniyo, amma mu ba wani wanda muka gani. Gwamnati daga tuka wani abu da faru a wajen mu, mai makiyaya ta zo ta nemi jajenmu, ta nemi jajenmu da kuma ta taimaka mana.
Sunana Kabiru Adua Abbas, ni ne chairman na manoman shinkafa na Jos North. To alhamdulillah, mafita hanyoyin suna nan da yawa. Su dai makiyaya da mu manoma yan uwan juna ne, kuma ko da a gonakai ko in ce a jeji makwabtan juna ne. To shawaran da zan bayar a tsakaninmu akwai taimakekeniya, kuma kamar yadda nakan karanta wasu program a internet zuwa ko in ji a radio, akwai noma na zamani ko kuma in ce kiwo na zamani. Kiwo na zamanin nan shi ne wanda akwai ciyayi wanda ƙasashe da suka ci gaba sun kakkawo su, ana shuka su, wanda a hekta ɗaya za ka iya samun ton 20 ton 30, wanda kwata-kwata in har za ka samu ton 20 ton 30 na ciyawan nan zai iya ciyar maka da shanu kamar guda 50 zuwa sama. In har kana da hekta 10, to kaga dan kana da shanu 100, ciyawan ma ba za ta cinye a gurinsu ba, ko da a wata uku ne. To in ana samun irin wannan, gwamnati tana dan wayar da kan makiyaya akan irin shuka irin wayannan ciyayi, zai taimaka musu, kuma za a zauna lafiya tsakanin mu manoma da su.
Sunana Alai Dallaji Ciroma. In Allah da za samu zaman lafiya, mu a shirye muke maganar zaman lafiya tsakani da Allah. Har yanzu a tunanin kungiyarmu, abinda muka fara zartarwa daga sama, kowace jiha za a yi kafa kungiya, wato kungiyar vigilante na matasan Fulani na mai yace Allah, wanda za su yi lura da makiyaya, wanda ka san ya kamata a ce ko ina shugaba bai sai ko bari ko ina ba, ya kamata za a samu mutanen da za su dan taimaka musu wajen ganin abubuwa. Kuma insha Allah maganar yawan kiwo ko da bindiga babu, sai dai kan sanda da addaka, wannan ba za mu raba yaran makiyayanmu da shi ba. Sai dai kuma bangaren manoma ya kamata su dinga yin hakuri, don duk wanda yake rike da shanu kamar yana rike da wuta ne, ba da za ka yi ka fitar da shanu kiwo ka ce wai shanu ba za su yi barna ba. Idan shanu suka yi barna, ya kamata su ma su dinga daukan hakuri su gaya wa shugabanni, sai a zo a duba a biya su.
abinda ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da ta samu mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ke cewa a huta lafiya
wanda ku shi ko zagi wani masifa babu kyautin da an yi a baya ko bukini ku sai da bakin cikin juna Allah ke magani bakin yanzu ga zubu taru mu zauna lafiya Allah muke Allah kuma shine dukkan